‘Yan wana mata, bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta’ala da taya mu farin cikin jawon wannan majalisi na mai tarin albarka, ina jan hankalinmu da da Allah a yi shiru a nutsu kamar yadda aka saba. Surutu a ɗakin Allah ba ƙaramin laifi ba ne. Ɗan wannan ƙalubale na gyara ababen ɗauka ba zai kawo abin da za mu ci gaba da surutu mu da muka zo neman lada, mu je mu kwashi zunubi mu tafi da shi gidajenmu ba. Da Allah a nutsu, a nutsar da ‘ya’ya kamar yadda aka saba, kamar ba ku ba iyaye mata a nutsu, saboda mai amfani da lokaci yanzu insha Allah za mu ɗora abin da aka tsaya. Zan ba malama abin magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بايان غوديا وا الله سبحانه وتعالى مي كوي مي كوا وندي إسسا أكن دكان كومي. Muna gode masa da sake bamu daman halartar wannan majalisi mai albarka, wanda muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana ayyuka da muke a cikinsa. Allah ta'ala ya ɗorar da mu akan aikin alkhairi ba iya Ramadan ba har bayan Ramadan. Allah ta'ala ya ninka mana niyoyinmu na alkhairi daga wannan lokacin har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai karɓi rayukanmu. Mu zamo jajirtattu, mu kore wa kanmu bacci da san wasu al’amura na masha’a. Mafi akasarin abin da yake cutar da rayuwar mata shi ne bacci da kallace-kallace. Aka sha mamaki da mun ɗauka sai yara, yanzu manyan ma duk mun shagala. In ba bacci ba sai kaga cewa bari kai kallo ka rage lokaci. Lokacinmu mai tsada ne, kullum ina tunasar da mu lokacinmu mai tsada ne, lokacinmu kididdigagge ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya kididdige mana domin ya tuna miki cewa lokacinki kirgagge ne, ya ajiye miki agogo a kirjinki da yake duka ɗaya bayan ɗaya. Kullum ina gaya mana cewa wannan dukan da ya gifta baya ta ɓoyewaye, ya tafi kenan abadan kin yi rashinsa. Kullum ina tuna matasa idan naga suna murnar ƙarin shekara, nakan ce ku yi wa kanku jajen ragin shekara, domin shekara ce ta ragu daga cikin shekarun da aka baka damar wanzuwa a cikin duniya. Shin shekarar da ta gabata me kake tunanin ka ribanta a wannan shekarar da ta gabata? To hanni da ke mu yi tunanin daga wancan azumin kawo wannan azumin, me da me nake jin zai iya dukan kirji a kansa cewa na san na yi wani aiki na alkhairi? Idan za a rufe kofar masallacin a ce ba mai fita, sai wanda ya kawo wasu ayyukansa na alkhairi da suka isa a nuna, kowa a ranta mai ya faru mata cewa ta san ta yi abu kaza, na san Allah zai saurare ni saboda abu kaza. Ki cire zancen sallah da azumi, wannan dama wajibi ne. Allah ya ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wayannan sune ibadodin da dama aka kawo ki duniya domin su. Amma me kika kyautata alhali kin shina na shina? Allah ta'ala ya gaya mana aljanna ta masu aiki ce. Aljanna ba ta mai rabo bane, inji Bahaushe. Shirinki mai yawa, wannan shine alkhairi a gare ki. Rarar magana masifa ce ga dan adam. Malama suka ce rarar magana ita ce, idan kika san maganar ki zaki bada sako a fahimce ki a cikin kalmomi uku. To daga lokacin da kika buɗe magana sai da kika fal kalmomi biyar, to kin yi rarar magana. Ita kuma rarar za a irga su a matsayin laifi ne. kenan akwai hatsari a cikin hira marar dalili, akwai afisina a cikin surutu marar dalili. Yan uwa ba sai a iya nan ba, a iya rayuwarki ki zama mai karancin magana ya fi zama da kowa lafiya har a yanzu a cikin duniya, ma ba wai tsakaninsa da Allah ba. Din mai shiru yana zama da al'umma lafiya, mai surutu ita kuma kullun tana cikin fitina. So Allah ta'ala ya kame mana bakinmu daga barin faɗin abin da zai dinga cutar da rayuwarmu. Idan har kai baka gyara kanka ba, yaushe zaka gyara wanda yake karkashinka? A magana ta gaba kuma, kamar yadda na ga wasu sun sake tambayoyi akan zancen jiya, mun bada akawun mun buɗe menene gidauniyar kayan sallar marayu ko? To da dama da na ga cewa sun ce a rubuta musu, sai nace da a rubutan bari mu sake maimaita shi, wanda da bai ji ba ma sai ya ji. Bankin STMB ne, sunan da yake kansa shi ne Ihsan Zakka and Waqaf. Lambar akawun da take kai shi ne 2 0 0 2 6 0 2 1 0 8. Zan maimaita, lambar ita ce 2 0 0 2 6 0 2 1 0 8. Wannan lambar ita ce lambar da ake saka sadakar marayu ta kayan sallah. Allah ya bawa kowa ikon wadata maraya. Allah ya sa mu yi kokarin da har za mu samu makotaka da Annabi a sanadiyar mai hidimta wa maraya. Annabi ya ce da ni da mai hidima wa maraya, ya ce ka hahatai, ya nuna ɗan yatsunsa guda biyu. Idan yana nufin haka da haka ne ma, kusan dai sun fi kowa kusa. In yana nufin tsayinsu daga nan zuwa nan ne ma, kusan dai akwai kusanci. Wa bai san makwabtaka da manzon Allah? Ko a iya Najeriya ku, a ƙasar ku, a matsayinki na cikakkiyar 'yar duniya buɗaɗɗiyar ido, mai kuɗi, mai muƙami, mai mulki, aka ce kina bila jinki kike kewata da banci. Dan ɗaya duk wanda suke gurin nan zaman sai wa'ina, daga masu mulki sai masu kuɗi sai wasu wanda irin suna jin celebrities ne, irin kai ma abin nunawa ne, su ne suke makotaka da wa shugaban ƙasa fa. Shugaban ƙasar iya na Najeriya ku. Amma sai ka dinga jin kai ma wani ne, a ina suke ne niwa Abuja, a ita ai tana president, sai ka dinga jin ta kamar wani aljanna take. To sai Annabi ya ce da shi za ki yi makotaka a ina a cikin aljanna. Allah ya ba mu ikon makotaka da manzon Allah. Kuma kullum ina gaya mu kar ku bar wannan damar ku ce ta masu kuɗi ne, a aka ta kowa ce. Gwalgwadon ƙarfinki abin da za ki iya shi za ki yi. Kar kuma ke ma uwar marayu ki ce a mu kan ai daman iya marayu ne, sai abin da aka ba mu kar ki yadda. Ko surfe kike yi ki yi surfe, ke ma ki cire ɗarinki biyu ɗarinki biyar ki ce a sa a wani asusu. Domin Annabi cewa ya ce duk wanda yake so ya mutu ya bar ɗansa maraya cikin nutsuwa, ya bar ɗansa maraya Allah ya kula masa bayansa, ya yi me ya ce ya kula da marayan da ya kalla a zamaninsa. Ka shiga rayuwar maraya da duk yake kusa da kai. Allah ya ba mu ikon shiga cikin rayuwarsu. Allah ta'ala ya sa mu dace. Har ila wani yau akwai wata tambaya guda ɗaya wanda ina jan hankalin daga yanzu ma ba za mu ƙara yin darasin da nisan mun taɓa yin darasin sa a gunna ba, saboda laifin matan anguwar ba sa zuwa karatu sai azumi lokacin ibada ko? Daga ya wuce an daina ibada barantana a zojin karatu. Ga masu tambaya ga zancen ɓari, mun yi darasi a kan wannan. Idan aka ce mace ta yi ɓari, sai na ce muku wata ɗaya, wata biyu, wata uku, to wannan baya cikin ɓari da zai sauke miki idda ko ta kaba, baya cikin ɓari kuma da yake hana sallah da zubar jininsa, domin zubar jininsa ba jini ne na mai na biki ba, jini ne na jinya. Ana fita daga idda ne idan mace ta haife abinda yake cikinta bayan an sake ta. ana fita daga taraba ne idan mace ta haife abin da yake cikin ta bayan mijinta ya rasu tana cikin ta kaba koda da kwana biyar ne ko kwana hudu ne in ta haife ita ta fita to amma me idan ta haifu aka ce haifuwa kuma ana haifan me rai ne amma daga lokacin da kika zubar da imma maniyi imma jini imma gudan tsoka matukar babu rai to ke ba haifuwa kikai ba amma laifin da mata muke yi ke ma in kika samu kanki a wani sai kin yi bari sai ki miƙe kafar ki daina sallah jinin ki na jinya ne ba na sallah bane ba na rashin yin sallah bane mata mu yi gyara a wannan majority mu mu kiyaye wannan matsalar ba akwai kurakurai wanda mata ba ma mai da hankali akai da masu sakaci a lokacin mai da sallah bayan samun tsarki wannan ma mata ba ma mai da hankali akai misali arfe 12 zuwa 12 da rabi azhar ta shiga abinda muka saba ne sai daya daya da rabi mafi akasari mata muka yi yin sallar azhar haka ne da kika shiga sai kika samu kanki ashe kin fara jini baki sani ba zaki ga alamar jinin ya zuba wala Allah har ya dan kame kin ga da ke kanki san ba sannan yazo ba to da yazo din nan awa daya baya ne awa biyu baya ne abin da ya kamata haka ne ke kanki baki sani ba amma dai idan aka auna zaki ga da cewa sai da azhar ta shiga tukunna jini yazo miki to abin da muke shine daga wannan lokacin kawai sai mace ta fito kawai shikenan ai sallah ta sauka akan ta sai ta gaba da sangoginta sharadi ne a gare ki yar uwa lokacin da kika samu tsarki wacce azhar din ta hau kanki yinta ne biki ba ba ma mai da sallar da ta same mu a lokacin da muka farga da jini wayannan abubuwan darasi ne mai matsayi da ya kamata a ce yi aji kika shiga kika saurare shi wajen daukan sallah da sauke ta wajen mai da hankali kai tsarki a lokacin da tsarki ya same ka mata muna da sakaci a wayannan lamura Allah ta'ala ya samu dace za mu ci gaba da karatu aya ta 30 ina ga za mu tashi ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
الله سبحانه وتعالى ya fara ba mu wata issa daga cikin darasosin rayuwa ta duniya da ta faru a gare mu wanda kuma ita ce idan muka bibiye ta muka dauki hanya za ta kai mu ga mafita Allah ta'ala ya fara ba mu issar kakanmu annabi Adam yace wa isala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa yace a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mala'ikunsa ni zan halitti khalifa a bayan ƙasa ma'ana mai gudanar masa da wasu al'amura wani wakili ko majibincin wasu ayyuka a doran ƙasa alu sai suka ce ataj'alu fiha mai yusudu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya Allah subhanahu wata'ala yanzu zaka sanya a bayan ƙasa zaka sanya a bayan ƙasa wanda za su zo su dinga yin fasadi wa yasfiku dima'a su dinga zubar da jini a doran ƙasa ma'ana kashe-kashe suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika gashi kuma mu muna tsarkakewa gare ka saboda su dama an gaya mana ba sa yin laifi ko sai Allah ta'ala ya ce musu ala inni a'lamu ma la ta'lamu sai ce ai na san abin da ku ba ku sani ba ma'ana akwai hikima a cikin abin da nake son aikatawa malama suka ce ba wai mala'iku sun yi wannan korafin da wata manufa bane, kawai tsantsan tsarkakewa ne ga Allah subhanahu wata'ala da kuma kwadayin ayi musu da'a a masa da'a, saboda ba sa son abin da zai sabawa da'a wa manzon Allah, ba sa son abin da zai sabawa da'a awa a Allah subhanahu wata'ala. Mala'iku ba sa sabawa umarnin Ubangiji. To kuma sun sani a baya can kafin halittar Annabi Adamu, malama suka ce da misalin shekara 2000 akwai wata halitta da aka yi a bayan ƙasa, ana ce mata Banul Jan. Wasu malaman suka ce tana kamanceceniya da halitta ta aljanu, su ma kaman wasu nau'in aljanu ne, an yi su kafin Annabi Adamu da shekara 2000. Wayannan mutanen ko ince wayannan aljanun ba abin da suka yi a doron ƙasa banda fasadi. Babban aikin su shine me kashe-kashe, wannan ya kashe wannan, wannan ya kashe wannan, da haka suka yi ta fama har zuwa ƙarshen su. To su kuma mala'iku ai suna raye dama a wancan lokacin sun san an yi haka. Yanzu da aka ce za a sake yin wata halitta a bayan waccan shekarun, sai suka ce bari su tuna wa Ubangiji, duka sun san Allah baya mantuwa, amma suna kishi da cewa kada a halittu wanda zai zo mai doron ƙasa ya ƙara saban Ubangiji kamar wanda wa'ancan da suka gabata suka yi. Wannan shine dalilin da yasa suke gaya wa Allah subhanahu wata'ala suna gudun kada a halittu wanda za su zo su saba wa Allah subhanahu wata'ala. Allah sai ya ce musu a'a, ai shi ya san abin da su ba su sani ba. Ma'ana irin wayannan halittar da za a yi ba irin wayancan bane. Wasu daga cikin malama suka ce waccan Banul Jan na farko daga can asalin shedan yake. Wasu kuma suka ce a'a, ɗayan biyu, ai shi shedan dama daga cikin mala'iku yake. Wasu kuma suka ce daga cikin aljanu yake, kamar yadda aka ambace shi a wata sura, a wata aya cikin Kahfi, lokacin da aka ambace shi yayin sujada bai yi sujada ba, aka ce kana min aljin ko. To wasu daga cikin malama suka ce kuma a'a, duka guda biyun ba musu a ciki, siffar sa take kama da siffar mala'iku, amma sinadarin halittar sa ta aljanu ce, domin ai lokacin da yayi fariya cewa ba zai yi sujada ba ma ya ce shi an halitta shi da me, da wuta. Su kuma aljanu su ne aka halitta su da wuta, mala'iku kuma da haske ko. To amma siffar sa ta mala'iku ne, wannan shi ya janyo ana iya danganta shi da kowane nau'i daga cikin su. Allah ta'ala ya samu dace.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلى
أهلهم لعلهم يرجعون. وعلم آدم الأسماء كلها. الله سبحانه وتعالى سيسند النبي آدم dukkan sunayen wasu abubuwa da suke doron ƙasa, dukkan wani abin da aka halitta a wancan lokacin da wanda ma ba a halitta a idonsa a wancan lokacin ba, duka Allah ya bashi ilimin sanin su. Summa aradahum ala almala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Bayan an ba wa Annabi Adam wannan ilimin, sai kuma Allah ya juya zuwa ga mala'iku, sai ya bujuro musu da abubuwan gaba ɗayansu, sai su ambata masa sunan wa'annan abubuwan. Misali ki kwatanta tarkace da suke gidanki gaba ɗaya kayan amfani, kina da yara biyu ko uku, ana wa'anda ba su da ilimi a kayansu, sai kika fito da su gaba ɗaya already daman ɗaya daga cikin su kin ce masa wannan sunan sa kaza shi kin ga kin bashi ilimin abin yana da masaniya sauran sai kika ce wa zai ga ya mun sunan wayannan abubuwa ba za a samu sani ba dama to amma shi kuma Allah ta'ala ya bashi ilimin abin domin ya nuna musu fifikon da yake so ya bayar wa annabi adamu akan su sai ce ku ambaci wayannan sunayen abubuwan idan kun kasance kuna da gaskiya ma'ana gaskiya akan wancan yunkuri da suka kawo maganar farko kasance wasu mutane ne masu kaskan da kai ba sa saba wa Allah subhanahu wata'ala masu biyayya sai suka ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sarki ya tabbata gare ka ai ba mu da wani ilimi har sai abin da ka sanar da mu ba mu da wani sani karami ko babba sai wanda ka mana izini a kansa innaka antal alimul hakim domin kai Allah kai masani ne kuma mai hikima ma'ana sun san akwai hikima daga cikin wannan tambayar da ya musu akwai abin da zai biyo baya cewa me yana so ya nuna musu fifiko da ya bawa annabi adam akan su domin Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana an karrama dan adam akan dukkan wata halitta da take tudu ko take kasa to tun daga wannan lokacin ne alamar fifikon ta fara bayyana Allah ta'ala ya kara mana daraja kamar yadda ya ambata mana
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
Allah ta'ala ya ce Ala ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim to tunda yanzu su sun kasa ba za su iya ba sai Allah ta'ala ya ce annabi Adam to kai ka ambata musu sunayen wayannan abubuwa falamma anba'ahum bi asma'ihim lokacin da annabi adam ya ambata sunayen dukkan abubuwan da aka zube masa duk abin da fa yake fadin duniya duk wani abin da yake fadin duniya sunan duk wani abin da yake fadin duniya ma'ana duka ilimin da yake cikin duniya kenan ai daga wannan ake tara dukkan ilimi ko sentence yazo passage yazo da abin da ya kama da haka to a daga wannan lokacin aka ba annabi adam wannan ilimin falamma anba'ahum bi asma'ihim lokacin da ya ambata musu sunayen su qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard Allah ta'ala sai ya ce to ban gaya muku ba ina da ilimi akan abin da yake sammai da kasai gaba daya yana da masaniya da wata hikima kenan da ya boye yace wa alam ma tubduna ma kuntum taktumun sannan na san abin da kuke boyewa da kuma wanda kuke bayyanawa Allah yana nuna mala'iku cikar mulkinsa da isassa da ganin damarsa ita take ba da dama ya aiwatar da abin da ya so idan har Allah zai gaya mala'iku wannan kalmomin da ni da ke shin akwai abin da za mu koye ma'aikata Allah bai sani ba shin akwai wani ra'ayinka da za ka kawo Allah bai yarda da shi ba matuƙar shari'a ce magana ce daga Allah to baki da wani sai baki da wani zaɓi baki da wani ra'ayi har kullum mumini tsarinsa shine sami'ina wa ata'na daga yaji daga ya mika wuya so idan har an yi mala'iku wannan jan kunnan da ni da ke ya kamata a ce duk wani sharadi da yazo daga Allah subhanahu wata'ala kada zuciyarki ta rawa akai kawai ki ji cewa zaki wala Allah da ki bakkiyayi ma baki sani bane amma daga yau da naji kaza daga Allah ne to ai daga yau shikenan nima na dauka wannan shine cewa ka mika wuya ga Allah dan shi kansa musulunci ma an ce istislamu lillah mika wuya ga Allah ba kawai ki ce ke kin musulunta ni musulma ce shikenan ya nuna kin musulunta ba a'a har sai kin jawo zuwa ga Allah kin mika masa wuya baki da wani dalilin da zai saki ce a guri kaza kan kina da danja babu ja ina fata Allah ta'ala ya sa mu dace da fatan kowa ta fahimci irin biyayyar da ya kamata a yi wa Allah Ta'ala ta miƙa wuya ba jayayya.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Tunda annabi Adama ya zama ya fi su ilimi, sai Allah ya ce wa isquna lil mala'ikati, sai muka ce wa mala'iku isjudu li Adama, ku isjada ga annabi Adama. Fasajadu, sai suka isjada. Illa iblis aba, sai wa iblis shi sai ya kangare. Wastakbara, kuma ya girman kai. Wa kana min al-kafirin, ya kasance daga wa kafirai. Ma'ana kafin wannan lokacin iblis bai kasance shi ma daga cikin kafirai ba, yana ɗaya daga cikin shi ma ‘yan aike ne a gurin Allah Ta’ala, shi yasa har ake siffanta shi da wa da mala’iku. Yana cikin aljanna kamar yadda saura suke cikin aljanna. Amma daga lokacin da aka ce a yi sujada wa annabi Adama, sai ya ji wani girman kai. Hausawa suka ce girman kai rawanin tsiya ko? Girman kai shi ne mataki na kafirci na farko. Dukkan wanda Allah ya jarabe shi da girman kai yana ganin ya fi ƙarfin kaza, ni za a yi wa kaza, ha ba ni ɗin kuma, in dai da wannan a zuciyarki to ki ji tsoron kafirci. So da kafircin zai iya biyowa ba tare da kin gane ba. Alama ta bijirewa Ubangiji, alama ta kafircewa Ubangiji mataki na farko shi ne girman kai. Allah Ta'ala ya raba mu da girman kai. Allah shi kadai yake da girman kai, ya isa ya nuna girman kai, yana jin haushin mai girman kai. Wannan siffa ce ta Allah Subhanahu wataala. Dukkan mutumin da ya dauki wannan siffar ya dan farata da shi da karan kansa, to ya nemi fada da Allah Subhanahu wataala. Allah ya raba mu da girman kai. Girman kai ce akai ko daidai da misqalar zarratin yake jikinki, ba za ki ji kanshin aljanna ba ma gaba daya. Saboda haka girman kai wani abu ne mai zama masifa ga mai shi. Ka ji cewa ka fi ƙarfin kaza, ha ba ni ɗin kuma kaza, ba a haka. Ko kai ɗin wane ne, kuma ko kai ɗin ɗan wane ne, da wane ne da ɗan wane ne, duka a nan duniya yake tashi, a nan duniya ake sanin wannan. Amma a gurin Allah fa ya ce inna akramakum indallah atqakum, mafi daraja, mafi ɗaukaka, mafi girma a gurin Allah shi ne wanda ya fi wani tsoron Allah. Yanzu kila da masallacin nan akwai guda ɗaya da tafi mu kuɗi, a iya samun guda ɗaya da tafi mu ilimi, guda ɗaya ita tafi mu kyau, guda dole kowanne akwai na ɗaya a cikin mu ko? Allah Ta'ala ce duk basu masa ba, basu burge shi ba. Wanda ya burge shi ne wa? Wanda ya fi sauran tsoron Allah. Waye ba za ta so ta ce ita ce ta fi tsoron Allah a ciki ba? Saboda me? Allah ya fi son ki a cikin mu. Da Allah mai rigaggeniya wajen neman tsoron Allah a cikin zukatanmu, mai rigaggeniya wajen neman wa yaddar Allah a cikin zukatanmu. Ana samun yaddar Allah ne wajen yin da'a ga abin da Allah Subhanahu wa ta'ala ya dora ka a kansa. Kuma koda kana son abin, koda yana maka daɗi, koda ba zai yi daɗi ba. Ko a je na yi misali cewa dukkan abin da aka shar'anta shi za ka samu ba abu ne mai sauƙi ba, ba abu ne mai daɗi ba. To amma farashin daɗin gamu ne, kuma na ɗan wannan lokacin, daga lokacin da ka riske Allah Subhanahu wa ta'ala kana bin waɗannan dokokin da kake ganin sun ƙuntata maka a duniyance, to kuma su ne mafitarka a lahira. Na buga misali da mata masu saka hijabi da mata masu yafa gele ko? Na ce mana mata masu ini da hijabi yayi wuyansu yake da Allah. Zaki ji kamar ana shaƙeki, musamman kika samu telan da ya ɗinke miki bakin hijabi. Amma tunda dai Allah ne ya ce na sa, na ji zan saka kuma ba zan damu ba. Kazalika in riƙa fike sawa, numfashi yana fita da ƙyar. Kina tafiya kina haƙi, ga zafin rana, ga gumi, amma biki taɓa jin cewa gobe kan ba zan sa hijabi ba, saboda gaskiya akwai wahala. Me manufarki? Ai Allah ne ya ce a yi. ai Allah haka ya so ya ganni cikin mayafi cikin sutura da aka tashi zancen hijabi ba cewa akai ku zubo hijabinku tun daga sama har ƙasa. Matan sahabbai da suka ji wannan maganar aka ce idan suka dinka hijabi in za su yi tafiya ta gurin ma sai suna bada interval a tsakanin su, akwai space a tsakani saboda in kuka yi wasa wannan za ta take bakin hijabin wannan. Annabi bai hana sai ya ce aha baya kuke jan ƙasa ba, sai aka ce musu ma su saki ransu idan a cikin tafiya suka shiga ƙasa mai ƙazanta suka ƙara yin tafiya suka taka ƙasa tsarkakakkiya shikenan an wanke najisar da take jikin abin mayafinsu. Hijabi dan kin yawo da shi ya ɗebi ruwan kwata a hanya kika ci gaba da tafiya ya ja ƙasa a hanya to wacar ƙasar ta yi tsarki a wacar kwatar, sai dai kai ki tsarkake shi dan kwadayin tsaftarki. Amma kawai saboda sauki na musulunci aka ce baki da laifi a kayan wannan ƙasa mara tsafta da kika shiga cikin. Me yasa haka? Dan Allah ya nuna miki muhimmancinsa, ba dai kin bi dokar sa bane har kika je kike shiga ƙazanta, to shi ma ya karbe ki da ƙazantarki. Amma yanzu dan dangalallen da muke saka ma sai mu ta tunanin mun ji nauyi a takure muke jin mu, ko kuma wacce idan yau ta ji wa'azi bari dai ta fara saka a daman ta tashi sai ta nemi yadin mai laɓa-laɓa ana hango jikinta yana rawa a jiki. Hijabi bai cika hijabi ba har sai ya zama mai nauyi mai dufu wanda baya haska jikin wanda take ɗauke da shi. Shi yasa wasu malama ma suka rage yadda da amfani da farin hijabi domin ana yawan hangowa kalar mutum a jiki sai dai idan daman yadin ne wani mai kauri. Amma akwai wani yadi da ‘yan mata suke son sa, wani mai laushi mai mannewa da jikinsu nan, wallahi wannan ba hijabi ba ne. Ina ta maimaita zancen hijabi ne saboda sallah da take gabanmu, iyaye suna nan an fafasa azusu za a segele a yawon get together da shigo randan mun yi maganar get together. ‘Ya’yanku su dinga muku ƙarya suna cewa za su je taron makaranta taron wa taron abokanai ne na mata da maza a yi kiɗa a ci a sha. In ke baki da 2000 da za ki bayar ta nemi saurayinta ya biya mata, duk wadda ta bari saurayi zai biya wa ‘yarta kuɗin wani abu to ta guji mai zai biyo baya. Ku sa ido a kan rayuwar ‘ya’yanku wannan watan da ake mun kame ba ci ba sha ba shi da wani alfalu sai mun bibiye shi kuma dume da alkhairi, amma idan muka bibiye shi da shari daga ranar sallah sai kiga duk an canja, nutsuwa ta canja, tilawar Qur'ani an rufe, azkar an daina, sallar dare an gama, watan ibada ya wuce. Shikenan kuma sai na gayu sai na zuwa gurin fata-fate. ‘Yan mata ku ji tsoron Allah akan fata-fatan da kuke a sallah, kuna wanke ladanku na sallar na azumi da kuka yi a wani lokaci a iya satin sallah. Abinda da muka sani shine mai ziyara gidan umma wance gidan babu wance gidan kawuwa ne saboda mi neman falala ta zumunci. Amma yanzu wallahi kafin wata ‘yar ta je gidan baffanta ko kawunta ta tafi taron ƙawaye ta je biyu ko uku, tsofuwar firamarin su tana yi, sakandarin su tana yi, duka ba wani abin da ake sai ganganci. Allah ya shirye mana da zuri'armu. Daga wannan lokacin ake buɗewa shedan idanuwa ko ake buɗewa kai idanuwa zuwa ga shedan zance. Allah ya ganar da yara da wannan ganganci da suka ɗauko na rayuwar get together. Mu dai ba mu ra'ayinsa, Allah ta'ala ya ganar da iyaye mata illa da take cikinsa.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
Allah ta'ala sai ya ce wa annabi Adam, wa kunna ya Adam, Allah ya ce sai muka ce wa annabi Adam, uskun anta wa zaujika aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma, ka shiga aljanna da kai da matarka, ku ci daga cikin abin da kuka samu na daga aljanna ragadan, a sake cikin walwala, babu wani takuri, ba wani kaidi, daga duk irin ni'imar da take cikin aljanna je mun fadi wa'insu daga cikin nemomin aljanna ko ciye-ciye da shaye-shaye da yake aljanna je mun ambata Allah sai yace ya musu izini su je su ci su sha daga abinda suke so
yace wala taqraba hazihi shajarata fatakuna min az-zalimin
amma iya dokar guda daya ce je muka ce aljannan nan ba wai fruit guda ɗaya ba a kowane guda ɗayan yana da nau'in sa marasa adadi in gwaiba kika fara samu nau'in gwaiba ba za su misaltu ba wanda har misali yace mana baka ganewa har sai ka kaita bakinka sai ka ji ashe ba irin test din ta dazu ka ci ba to idan har da irin wannan nau'in na kayan fruit dan an kebe maka wani guda ɗaya an ce karka ci ai da ban ma ba za ka ji komai a ranka ba Allah ta'ala sai yace iya wannan bishiyar ita ce kadai kada ku ci amma dukkan ciye-ciye da shaye-shaye na cikin aljanna ku je ku ciya Adam da matarsa malama suka ce Allah ta'ala ya halicci annabi Adam zura'i 60 tsawon zura'i 60 a wannan lokacin ya masa izinin shiga aljanna Hakan kuma yana nufin dukkan wani dan aljanna sai an maida shi zura'i 60 kamar yanda jiya ma a karatunmu nayi zancen cewa sai an maida mu madaidaiciyar halitta duka iri ɗaya ko a shiga aljanna to wannan ita ce halittar da za a shiga aljanna da ita Allah ta'ala ya masa wannan halittar ya duba shi zuwa ga gangin mala'iku yace ka je ka zuwa ga wa'ancan mala'ikun kai musu gaisuwa zaka saurari wacce za su yi maka wata suka yi maka ita ce gaisuwar da za ta ci gaba da wanzuwa a tsakaninku annabi adam sai ya tunkari gurin mala'iku ya musu assalamu alaikum sai suka ce masa wa alaikum assalam wa rahmatullah annabi ya ce sai suka kara masa da wa rahmatullah kenan ke ma idan aka ce miki salamu alaikum ki yi kokari ki karawa kalmar wa alaikumus salam wa rahmatullah domin hikimar shine wacce ta yi sallama a gidanki assalamu alaikum tana da lada 10 idan kika tashi sai kika ce mata wa alaikumus salam wa rahmatullah ke kuma kina da lada 20 sai aka samu ita ma jaruma ta ce miki assalamu alaikum wa rahmatullah ke sai kike mata wa alaikumus salam wa rahmatullah wa barakatuhu tana da lada 20 kina da lada 30 amma yan uwa mu gane yin sallama a gidanki ma wani lokacin ji kike an takura miki kin bar wa yara su ansa sallama saboda me shedan yana miki mugunta kar ki samu wannan lada mu fa yanda muke tara lada hanya ce mai sauki amma me shedan yana hana mu tara lada saboda me Allah ya gaya mana inna shay'ana lakum aduun fattakizuhu aduwa maƙiyi ne gare mu dauke shi maƙiyi sau da yawa za a yi sallama a gidanki wallahi ki daga ido ki amsa ma sai ki ga kawai kina jira in wata ta amsa shi kenan ta dauke muku saboda dama ita farad kifaya ce ko wani zai iya dauke wani amma me yasa ni ban yi sha'awar na dauke ladan ba a matsayinki na uwa ai kin fi su kwadayin lada mafi akasari ba mu cika ansawa da kanmu ba musamman ma in yara ne ko wani almajiri salama sai ki masa shiru ya dame ki ki tiriba da wannan sallamar mana ki ansa a rubuta miki ladan ki kan yi so in ma abin da yazo da shi biki karbe shi ba biki karba ba an wuce gurin so amsa sallama yana da muhimmanci shine furuci na farko da aka fara sa annabi adam yayi a bangon duniya Allah ta'ala ya samu dace
فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضهم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
فأظلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. Sai shedan ya juya musu ga wannan abin da Allah ta'ala ya musu umarni, ya kawar da su daga wancan tunani na Allah subhanahu wata'ala ya ce mai daga ciki kada ku ci waccar bishiyar. Maluma suka ce abin da ya janyo annabi Adam ya jawo zuwa ga shawarar shedan, na farko dai a lokacin ba a taba yin wani laifi da har suka san cewa akwai mai laifi ba, bari mu guje shi, wala Allah shi din ba mutumin kirki ba ne. Na biyu, a cikin aljannar anan suka same shi, ita ku aljanna daman ba sa tunanin za su samu wani mai mummunan hali a cikinta. Sannan ya zo musu da wasu kalmomi wa'anda ko yanzu ke aka gayawa da kirkisha, ya ce hal adullukum ala shajaratil mulki, shin ba na shiryar da ku ba ga wata bishiya wacce ta mulki ce, wal kult, da kuma mai dawwama. Da Allah sun shiga aljannan nan, sun kalli ni'imomin da yake cikinta. Ku dubi irin abubuwan da ji aka dinga gaya mana, komi nata na jin daɗi, na burgewa, na ɗaukaka. Sai kika samu wani zai baki satar amsa, ya kika ji aljannan nan, ce wallahi masha Allah mun ji daɗinta, da shiryar da ke abin da zai tabbatar da ke ki ci gaba da zama har abada ba za ki fita ba. Da Allah za ki tuna kina shawara ma? Ai kawai za ki cewa wannan zai zo ya ɗora ki akan yanda za ki tabbata ba ki fita ba. Ya yaudare su da cewa zai ɗora su akan wannan bishiyar in sun ci ita ce take dawwamar da kai a cikin aljanna kuma cikin mulki. Tunda jiya mun faɗa a siffofin yan aljanna akwai siffa ta mulki ko? Dole kuma a sota. Annabi Adamu sai ya jawo zuwa ga shawara ta Iblis. Yaran da suke kuka da Allah a dan fita da su waje. Fa aka raja humamin ma kana fi, sai aka fitar da su akan abin da suke ciki na jin daɗi da walwala ta gidan aljanna. Sakamakon me? Sun bi shawarar shedan, sun ci wannan dukiya, ai wannan bishiya ta wanda Allah ta'ala ya keɓe. Maluma suka ce tun daga farkon Qur'ani har ƙarshe Allah bai ambata menene sunan wannan bishiyar ba. Karki wahal da kanki, kada ka wahal da kanka cewa sai ka ɗauko sunanta, ai itan apple ce, ai goriba ne, ai taura ne, ai kanya ne, kowacce ce dai Allah ya ce waccar bishiyar ita kadai aka hana su ci, to guda ɗaya kawai daga cikin bishiyoyin aljanna. Allah sai ya ce musu wa qul nahbidu ba'dikum li ba'din adu. To tunda haka ne kun ƙetare jan kunne da namku, to ku sauka doren duniya, kuna masu zama abokan gaba a tsakanin juna. Malama suka ce nahbidu, kalmar tana nufin Annabi Adamu ba iya shi da matarsa ba, ai da ana ta ambata shi akan su biyu su biyu, kamar yadda wasu guraren kisar ta zo kenan. Amma anan sai aka yi jam'i, wasu suka ce an yi jam'in ne ana nufin ai har da shedan nan aka sako su duniya, da Annabi Adam da Hawwa'a tare da wa shedan, shi yasa suka zama na habidu. Wasu suka ce a ba ana nufin haka bane, da Annabi Adam ne da ita Hawwa'u ana nufin da zuri'ar da za su haifa nan gaba duka su shiga jami'an sun sauka bayan ƙasa. Tunda ai da suna cikin aljanna duka su kasance da su da yayansu a can ko? To duk ala'ayi halin dai wanda aka faɗa, inda shedan aka sauko su ma sai aka ce su kasance masu ƙiyayyar juna. Ai da gaske ne da ɗan adam da shedan akwai ƙiyayya ko? Kullum fatansa ya halaka ka, kullum fatansa yayi zai iya taɓar da kai. Tunda alƙawarin da yawa Allah ta'ala kenan. O tunda ka tsine mun ka la'ance ni, to ai su ma ɗin sai na kwashi rabona daga ciki. Wasu maluma suka ce raban shedan a cikin dukkan jama'a, asalin wanda aka bashi rabo yankakke shine duk daga cikin mutum ɗari, shedan yana da mutum 19, daga cikin 1000 yana da 190 nasa. Wannan rabo rababbe da aka masa izini kenan, yace kuma a hakan sai ya sake kwakusan rabansa. bonus kenan ko to mafi akasari raban shedan daban wa'anda zai kwakusa kuma daban idan shedan ya rinjaye akan mu zai iya kwakusan sama da abin da ya zama shine raban sa ai wancan raban idan muka duba kaman a cikin biyar ne yake da kaso ɗaya ko to idan ya tashi kwakusa zai iya kwasan kashi hudu da ƙyar mutsira da guda ɗaya shin ba mu kasance masu naci da tashi da jajircewa ya za a yi mutsira cewa fadawa hannun shedan ba mu iya ƙoƙarinmu ba mu zamo raban shedan ba ana gujewa fadawa raban shedan ne kuma da me bin dokokin Allah tare da yin addu'o'i idan bala'i ya kai bala'i sabanki ya kai sabo wajen fasikanci da sauraren kaɗe-kaɗe da san masha'a aka ce harkokin mutu kina kabarinki inda dujal zai kaɗa ganga zaki tashi kuma zaki bishi dala ya dace mu guji sauraren kaɗe-kaɗe ko bai dace ba in hatta kai kina mace ma gawarki za ta zuba bura ta buga makaɗi aki shiga uku dala ba kwa jin haka kamar da ƴaƴan gidanku kowa ta duba gidanta yanzu ta auno lokacin da aka zo wucewa ifin gauro kofar gidanki lokacin da aka zo wucewa da gangar mai ganga ana DJ ko wani abu a gunki yaya ƴaƴan gidanki suke rige-rige wajen tura kofa su kalli me ake yi wace ce a gidanta ba a yi in dai za su ji kiɗa ri an zo za a bi bakin layi dalawa a gidanta ba a zabura a leƙa wallahi mu yi kokari mu hana wannan abin da suwan san hakan a ransu shi yake ƙara musu kwaɗayin san abin wayarki batta da taji kina ɗan jira za ki yi waya da wani amma sai ki ji wai dan Allah mama ɗan aramu mana zan yi wanke-wanke ba fa ƙira'a za ta sa ba sai ta ɗan kunna kiɗa tana jin kiɗa ke ma kina taya ta ji ai ko da wayoyinmu fa suke kunna suna mana wanke-wanke saboda kina lallaba ta miki wanke-wanke ba za ki iya hana ta ba gashi annabi ya ce mana ranar alkiyama kunnukanmu da suka saurari raye-raye da kaɗe-kaɗen nan za a wanke shi ne da ruwan dalma wata san yadda ake tafarfasa dalma a makera wata wuta ce wanda zafinta ta kai zafi ƙaddara ko iya ta duniya ne rannan mun yi misalin bambancin wutar duniya da ta lahira ko to ƙaddara ko a iya talgen gidanki aka ce za a zirara a kunnenki na dama sai ya fito ta hannun hagu shine wankewa da Allah ya abin yake so kowa ta iya ƙoƙarinta don Allah mu janye wa yaranmu kwaɗayin son kiɗa da waƙa kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da suke janyo shedanu su zauna a gida iya zama ba za ki rabu da su ba ke kina ta tunanin kullum kina karanta bakara ai kuna ruqiya amma kuma fa yaran makaɗa ne mawaƙa ne Allah shirye mana da yara yace wala kun fi fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin an yadda a sauko da mu doron ƙasa mu ci gaba da rayuwa gwargwadon yadda muka same ta har zuwa ranar tashin alkiyama ko ranar da kai ka bar duniya to daga nan annabi Adamu sai ya gane yayi laifi fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alai tunda yanzu yayi laifi sai Allah ya lakanta masa wasu kalmomi fataba alai sai ya tuba da su domin me Allah ya ce innahu huwa tawwabur rahim domin shi Allah mai tuba ne mai yafiya ne mai gafara ne kasancewar annabi Adamu dama ai bai taɓa yin zunubi ba ko yanzu ne yayi wannan zunubin kwallo ɗaya to Allah cikin rahamarsa a take sai ya bashi wasu kalmomi don ya tuba wani hadisi yace addu'a da annabi Adamu yayi a wannan gurin ita ce yace qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin yace ya ubangijinmu kala suka ce kenan idan la ta fito ma'ana ana nufin masu maganar guda biyu ne ko madadin yace kala sai aka ce kala sai suka ce rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana lalle mun zalunci kanmu fa illan taghfir lana ya Allah idan baka gafarta mana ba watarhamna baka yi mana rahama ba lanakunanna minal khasirin lalle muna cikin masu zama cikin hasara wannan ita ce abin da annabi adama ya faɗa kasancewarsa wanda ba mai laifi ba daga faɗan haka Allah sai ya yafe masa amma da ni da ke da kullum muke tafka laifi in muka faɗe da saudai sai mu kwanta mu bacci anya ko hakan zai mana ai muka sai mu tanana ta kamar yadda muke tanana ta laifin annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfir lahu ku tuba zuwa ga Allah ya ku mutane ku nemi gafarar sa yace fa inni la atubu ilaihi ni dinnan annabi mai tsira da aminci ina tuba a gare shi yace mi atamarra aqalla ba akasara ba sau 100 a rana annabi fa da baya laifi da aka ce an yafe masa laifin duniya da na lahira yace yana istighfari aqalla sau 100 wani hadisin ya ce 70 amma wannan wanda yanzu na kawo 100 yace in har annabi zai tuba sau 100 kuma kullun ina cewa ba mu sani ba istighfari kala-kala ne mafi akasarin wanda muka fahimci shine astaghfirullah astaghfirullah saboda mu ƴan neman sauki ne ko wala Allah ba mu sani ba annabin wani mai tsayi yake yi akwai sayyidul istighfar yanzu idan kika dauki ni zan yi mai astaghfirullah astaghfirullah wannan ta dauki sayyidul istighfari kafin ta yi goma nayi 100 idan annabi waccar yake yi guda 100 ke kina tinkaho ke kuma wannan sassaukar kike yi fa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa adika musada a'uzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta nayi guda 1 da Allah mai wancan gajeren guda nawa tayi kuma shi da bai da laifi ne yake yin ta 100 ni da nake laifi dare da rana wala Allah ma goma nake bayan sallar azhar goma bayan sallar la'asar haka hakan an dan rage buja an je an ci gaba da abin da ake yi an karba ba a karba ba mu sani ba gaskiya ina ganin akwai gyara akwai buƙatar mu ninka abin da muke yi kuma shi istighfarin nan ba wai sai kin zauna kin daucar bi ba wa kike jira sai ya irga miki in kika irga wa in baki irga ba wai zai ci miki kason ke ne ma biki rike lissafin ba wala Allah da tarbun ma sai ki iya yin sa ba daidai din ba kina son yin 1000 kin tsaya a ki ta yi a bakin ki Allah ya saki samu kin yi 3000 biki sani ba ai riba gare ki ne ko so ake mumuni kullun harcen sa yana ambatan Allah kin yi istighfari baki san lokacin da kika ajiye sai ki ji kina hailala ki ji kina hamdala kina hauƙala duk kalmar da ta zo miki subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wani hadisi annabi alaihi salatu wasallam yace wanda duk yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mi ata marra annabi yace kuttar ka daya ku in har zaka fada sau 100 a rana an shafe maka zunubanka gaba daya yace wa in kana misla zabadil bahar kai koda yawan zunubin nan ya kai yawan kumfar kogi ne a ce zunubin ki ya kai cikin masallacin nan iya 100 nan kin fada an goge miki dan Allah akwai sakaci da ya kai ka kyale ba kai wannan kalmomin ba guda 100 a rana a ce dai kullun kina da garanti an wanke miki zunubin ki na jiya da na shekaran jiya gobe ma kina tashi sai ki maimaita tun biki taradin sabo ma kin ajiye mai kankare miki zunubin to amma fa sakacin mu ba mai alsa'ari bi ne shi
قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
الله تعالى يقول نهبطوا منها جميعا kusauka akan ta dukan ku tare da shedan din da annabi Adam da Hawwa'un da duk zuri'a da za ta biyo baya yace fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanu. Bayan an sauko daga aljanna kenan yanzu sharadin ya zama wanda yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya cikin abin da aka umarce shi ya kuma hani cikin abin da aka hane shi to wannan shine wanda zai koma ya sake samun aljanna a mataki na biyu. Yace fala khawfun alaihi wala hum yahzanu. In har kai wa Allah biyayya gashi dai laifi ne sanadi da kakanmu yayi aka sauko mu doren duniya ko to amma da ka zo duniya sai ka bi shari'a ta Allah subhanahu wataala baka yadda kai ganganci a rayuwarka ta duniya ba Allah yace zaka koma zuwa ga aljanna babu bakin ciki a tare da kai babu wani tsoro. Kullum abin da muke faɗa shine baka san me zaka mutu ka samu a lahira ba shi yasa muke tsoron mutuwa ko to sai aka ce idan ka aikata aiki na ƙwarai ba tsoro a tare da kai ba bakin ciki a tare da kai ka saki ranka zaka mutu ka fada aljanna to shin zamu iya saki ran namu alhali mu da kanmu mun san ba mu ayyukan yanda aka ce mu ba ai matsalar samu shine mu da kanmu mun san aikin ba mu yi shi yanda aka ce mu ba. Muna dai kwatantawa ko? To Allah ba mu damar ninkawa, mu ninka, mu ƙara ninkawa. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Amma waɗanda suka kafirce. Ma'ana, waɗanda suka bi shari'a, Allah zai mai da su aljanna. Amma kuma waɗanda suka kafirce. Bi ayatina da ayoyinmu, ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa iyyazu billah. Su wa'annan wanda suka kafirce din Allah ta'ala ya ce wa'annan su ne ma'abota wutar jahannama. Hum fiha khalidun za su kasance suna masu dawwama a cikin ta. Idan aka ce zaka dawwama a wutar jahannama bala'i ya gama kaiwa bala'i. Wasu malama suka ce daga cikin wa'anda za a sa aljanna akwai wa'anda za a ɗan yi punishing ɗin su na ɗan lokaci. Yin punishing ɗin na ɗan lokaci ya kai ya kawo matakin bisa mataki. An kwatanta misalin da cewa ranar alkiyama idan aka tashi bayan ma an yi hisabi kina da rabon shiga aljannar kenan sai Allah ya kawo wani dufu ya shimfiɗa a duniya gaba ɗaya. Dufin ba ka ganin ko tafin hannunka ba ka kallon gabanka kowa bai kallon kowa kuma duk duniya ne a tare a gurin ba ki a kallo na ba na kallon ki sai a kawo wutar jahannama a ajiye a gabanmu sai a yi mana gada da siraɗi a ce sai ka hau ta kanta sai ka tafi aljanna tana gaba. Wannan wutar kowa sai ya taka ta kanta ya wuce gwalgwadon aikinki gwalgwadon imaninki irin wucewar da zaki a wannan gurin. Wani sahabi ya ce daga cikin masu cewa sun rabauta sun ji daɗi akwai wanda bayan ya gama tsallake siraɗi gaba ɗaya jikinsa ya dawo ƙwarangwam. Wutar jahannama ta zagwanye namarsa ta malmale shi ta cinye shi yana ƙoƙarin giftawa. Tunda an gaya mana wani zai wuce kamar walƙiya, wani kamar gudun doki, wani kamar tafiyar mutum, wani kamar gudun mutum, akwai wanda ta kai ta kawo da jan gindi zai tsallaka siraɗi. Kuma ga uban dufu, ga tsoron nan da aka faɗa akwai tsoro, kina tsakiyar tsoro. Sai aka ce mana ayyukan mutum shi zai haska masa ya kalli ta ina siraɗin yake. Siraɗin nan da aka ce bai fi zirin gashi ba. Gashi da azababban kaifi kamar mashi. kuma yana ƙasa saman wuta da annabawa da sahabbai aka ce babu wanda ba zuciyarsa cike take da tsoro wajen tsallaka gurin nan ba nana Aisha tace ya rasulullahi ya zaka yi da mu yace ya Aisha a wannan lokacin kowa yana daga hannu ne yana tsoro yana neman Allah ya tseratar da shi tukunna shi ya sha kin manta Khalid kin manta Hassan kin manta Hussein kin manta kowa da kowa naki uwa da uba ko yaya kawai fatan ki ke dai ki sha yace idan lokacin da mutun ya ga ya tsallake ne to anan ne sai hankalinka ya daji jikinka ina labarin wane ina labarin wance yace to nan kuma sai a fara daga hannu ana Allahumma salli Allahumma salli ana ta musu addu'a Allah ka tsallatar da su ya Allah ka tsallatar da su wannan tashin hankalin da yake tiki yar uwa yana gaban mu fa kuma wallahi sai mun je masa me ya guzuri mu zuwa gare shi idan da ta gabanki mai kyakkyawan hali ne Allah ya taimake ta halinta ya haska mata za ta ga gabanta an ce har ayi wuta za ta dinga cewa ku ƴan aljanna ku san mana kaɗan daga hasken ku mana mu ma mu samu mu wuce wasu daga cikin aljanna su ce a hasken ba anan muka same shi ba a duniya ake neman hasken ku koma duniya ku nemo haske da wanda zai dawo babu yi kokari ki tanadi wannan hasken ba a rana ɗaya zaki tanadi wannan hasken ba yau ki yi gobe ki ji biki sannan babu yankewa aikin neman lahira ba a yankewa har sai kin mutu to idan har ina fata kina fata muna fata mu samu kanmu a wannan gurin mu samu kanmu a wannan gurin muna masu nutsuwa ba ma cikin masu tsoro mu koma ga Allah subhanahu wataala mu cire wa kanmu kwadayi da nishadin duniya wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur ba komai bane wannan rayuwar duniyar illa wani dan jin dadin dan karamin lokaci dan karamin lokaci ga mai jin dadin ma fa kenan wani kuma da ban matala ka dai bai da halin jin dadin rayuwar a kuntata take duniyar kuma ki sake biki ne lahira ba ki bi babu ɗan uwa mu hana kanmu bacci ba iya azumi ba duk a rayuwa ki ga cewa bacci ba wani komai bane illa hasarar lokacin ki idan kika ce kin sa a ranki zaki kasa da ranki ki tashi ki yi ibada ki sallah ki nafilfilin bayan kin gama nafilfilin ki yi azkar dinki ki dan yi tilawar qur'ani ko da daga iya alantar kai fa ne zuwa nasu kika iya yi ta maimaita ta gurgurdan abin da Allah ya hore miki rayuwarki za ta yi bambanci da wanda ta kwanta bacci tun karfe 9 bata motsa ba sai bayan an yi as-salatu kuma ko da kudi ba su cika hannunki ba Allah zai sa miki nutsuwa wadatar zuciya kuma Allah ba zai bari rayuwarki ta tozarta ba wannan kuncin ba za mu rabu da shi ba sai mun koma ga Allah subhanahu wataala wannan babun ba za ta kare mana ba sai mun koma ga Allah subhanahu wataala albarkal al'amuran mu ba zai dawo gare mu ba sai mun koma ga Allah subhanahu wataala domin shike da zamani shike rike zamani a lokacin da ya ga dama laifukan mu da suka yi yawa kuma Allah ya alƙawari ba zai halaka mu ba Allah ya alƙawari wa annabi cewa ba zai halakar da mutanansa ba amma fa dole mu dandana halin mu wata ayar Allah yana cewa ba komai yake samun mu ba face abin da muka aikata da hannayen mu kenan in kin ganki cikin matsala da hannunki kika jawo ta in kin ganki cikin rangwame da hannunki kika jawo ta Allah ya jefa mu cikin rangwame baki daya
to alhamdulillah Allah ya saka wa malama Zainab Aminu Halliru da alkhairi Amira ta Nisa'u Sunna Ubangiji Allah ya sa a mizani ya sa mu amfani da abin da muka ji tare da alaramiyar mu malama Fatima Muhammad agajin musulunci Ubangiji Allah ya ƙara basira Allah ya ƙara hadda Allah ya ƙara murya to ƴan uwana gashi dai mun ji fari mun ji baki mun ji qur'ani mun ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sai ka ji guyoyinka kamar ba za su iya motsawa ba domin me dole sai an samu ababen da zaka ji su kai kana aikata su to idan aka tunatar da kai sai ka ji gaba ɗaya kai rauni
to Allah ya sa a cikin raunin da muka yi mu juya mu gyara su don bi idan muka gyara su insha Allah lokaci bai kure mana ba ku duba fa ku ji shedan alƙawari ya riga da ya dauka Allah ne fa umarni aya ta su kutuba cikin alqur'ani Allah ta'ala faɗa amma mi sai ya ki Allah ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adama ya ce fa sajadu sai suka yi sujjada sauran mi mala'iku ce illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin ko zalimin ne kashi aya zalimin to kafirin to yanzu da ya riga da yayi wannan shi yana gani alama ta da girma kai ta kawo rashin karbar wannan umarni na Allah ta'ala shi yana gani an halici annabi adama bai kai shi ba bai kai shi a gani idanunsa na mai girman kai bai kai shi kima ko daraja ba amma mi aka ce kuma yi masa sujjada kai sai girman kai ya hana shi sai ya yi to daga nan shine aka fitar shi daga cikin gungun layin mala'iku ko wancan bayani da malama ta mana aljanu diddiye wanda aka dauke shi a cikin su sai aka jefo da shi kuma yayi roko aka bashi wata dama kuma yayi alƙawarin insha Allah sai ya dabi mi ya nasa rinjina tabbas shedan maki ne a gare mu ku ga rayuwar mahaifanmu annabi adam alaihi salatu wassalam tare da matarsa ummi na hawwa a cikin aljanna malala maji shiga zukatun su tsutsar ka ku da ba zulubi suke ba ina ga mu yan uwa aka ce su yi rayuwa duk irin wacce suke so su ji shi amma sai aka hane su da mi da wata bishiya kwaya daya amma saboda shedan annamimi ne sai dai abu da ya tura zuciyarsu suka yi suka ci wannan bishiya da aka hana musu ci amma mi wannan hikima ce ta Allah ta'ala Allah bai yi zami rayuwar a cikin aljanna ba saboda mi sai aka yi a haife mu a cikin doren ƙasa mu aikata ayyuka na alkhairi da wanda bai aikata alkhairi ba kowa ya samu sakamakonsa kun ga wannan ma hikima ce a wajen Allah ta'ala to dan haka ƴan uwa mu tashi mu tsaya mu dage shedan bai bar tsarkaka ku ba ma bare mu mutanen wannan zamani saboda mi bata kai ta annabawa ba bata kai ta ba rayuwar wata kai ba ba mu aikata komai irin nasu ba saboda bi sai da addinin musulunci ya zauna daren dakan muka same shi sun gama kujiba sun gama gwagwarmayar su sannan muka same shi ya ƴan uwa na mata dan haka ƴan uwa mu maida hankali mu jajirce mu yi tsayuwa yadda ya kamata domin mu nemi yardar Allah ta'ala tare da rahamarsa a ɗan ababen da muka aikata bai kai mu shiga aljannar Allah ba sai dai rahama irin ta ubangiji wanda ya alƙawarin zai yi wanda ya aikata alkhairi kamar malama ta wannan magana ne yawanta istighfari gaskiya ba mu cika jajircewa ba sai ma watan ramadan za ki gama ta gari ya waye maimakon sanda ta dan samu zama ta dan yi tasbihat dinta ta yawanta istighfari ko a koya wa yara yanzu dacewa mai a wannan wata mai afarma ki koya wa yaran ki kice na saka kyauta daga nan zuwa ƙarshen Ramadan waye ya zauna yayi tasbihi guda nawa kai a rana tasbaha nawa kai iya yawan tasbihin da yayi sai a masa makin a jikin papers sa sai mi ki jira lokacin yayi ki masa kyauta mai karfin gaske to sauran kannansa na baya da wanda ba zai dace sun yi shi ba zuwa ki ga kowa yana hobbasa anan ake rigingeniya a aikin alkhairi kuma wannan hanya ce ta koya wa yaranmu kan cewa rigingeniya a aikin alkhairi ba haramun bace kamar yadda rigingeniya ta riya da ganin kai Ubangiji Allah ya ƙara shiryar da mu yadda muka nutsa a wannan masallaci mai tarin albarka kowa ta kwashi daban ta kowa ji take kamar yanzu idan ta kowa ba ta ƙara aikata wani mi aikin zunubin ba saboda mi an kwankwashi zukatan mu an kwankwashi guyoyin mu duk lokacin da aka kira maka aljanna aka kira maka wuta sai ka ji kash ina ma wancan al'amarin ba ka taɓa aikata shi ba kai da kanka zaka riga jin wannan a cikin zuciyarka ku duba ku ga tsallaka sura'i da malama ta faranto mana shi wannan sura'i aka ce zirinsa da gaske bai fi gashin kai ba kwatancen da aka masa irin gashi da kai haka zirinsa bai fi ba kuma kaifin da yake jikinsa kaifi ne da babu misali saboda mi wannan fada ne Allah ta'ala sai ka tsallake shi sai sai aka kaifa fashi idan baka da aikin alkhairi baka da kyakkyawan dabi'a baka yi abin da addini yace kai ko ka bari ba ba za ka iya tsira ka tsallake shi ba ga wuta gingimemiyar wuta mai ci balbal tana lamuso harshenta tana latsan jikin mai wucewa jiki yana maiko wa iyazu billah Allah ka ba mu ikon tsallaka sura'i sai da mu wayannan mutanen zamani kashi akwai abu guda daya wanda aka ce idan baka yi cika yawan sa ba tsallake sura'in ka zai zama wahala bayan sallah da biyayya ga Allah ta'ala tare da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato shine sada zumunci yanzu kina da ƴan uwa masu ƙarfi sai ki duk kina jin kunyar ki je wajen su kan naje gun wane kan naje gun wance tayi tsammanin nazo ni ne domin mi na karɓo wani abu a gare ta sai ki ji wannan kunyar kace miki wannan zato sai ya hana ki zumunci haka zalika masu kuɗi daga sun ji sallamar wanda ba shi da shi a cikin ƴan uwansu sai zuciyarsu ta rika faɗa musu walla Allah wance kowa ne sun zama neman kaza wa kaza ke kuma sai ki ji na kasa a rayuwarki gudun wai kar a ga miki wannan sai ki zikin ki to kin ga fahimtar wannan a wannan zamani wallahi abu ne wanda zai nakasa rayuwarmu duk wanda bai tsallaka sura'i ba wannan da aka ce ya wuce kamar walkiya haka zalika wani ya wuce kamar tafiyan doki wani kamar tafiyan mutum wani kamar tsarfa haka wani kamar gudu haka zai tsallake sura'i wani ku haka da jan gindi da rarrafe ina kika ga abu bai kaifin gaske mashi kan mashi mai kaifi a ce ka tafi shi a rinda ciki da kakkamawa da rarrafe irin na yaro ko da dagingi wani irin azaba kika ga wani irin dagewa wani irin kwabarewa cikin zai kuma ga wuta wadda take ci mai tsananin gaske wadda Allah ta'ala ya tanade ta domin mi yayi wannan jarrabawa ta mu ka samu ga haye shi cikin aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu a kullun zamu yi addu'a mu riƙa yi cewa ya Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatanmu saboda zuciya idan ta gyara ka ce hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan jiki ya yaru to zuciyar kuma ita take baci take ga gaba ɗaya gangan jiki ya lalace a yau zaki niyyar yin zaki kaza sai zuciyar ke ce ha baki ga wance ai azinki ya wuce kaza ai girman ki ya wuce kaza wannan ba azinki bane sai ki ji wasu wasai iri da kala a cikin zuciya sai girma kai ya zo miki sai kuma ki aikata ko kuma ki aikata na Aisha wanda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar kana da girman kai girman kan naka bai fi zura'i haka kamu ba kake da shi to ba za ka ji gamshin aljanna ba bare ka shige ta to ina ga wannan rayuwar tamu da muke ai ni na fi karfin wanci hanna mata sallama bata amsa mun ba daga ni har ita sai mu shekara muna zama wallahi ba zan ƙara mata magana ba kin ga mi alama laifi biyu ne a nan ga laifi na alamar gin ruwan kai kin ce ba za ki mata magana ba ke kin wuce ajinta kin fi karfinta ga kuma laifi na gaba gaba babban abu ne shi ba ga garigan nan zunubi ne daki cibbali buhu ga mai gaba saboda wani kawai aka ce mana dukkanin mai gaba sallarsa ma ba a karbanta totally ajiya idan kina gaba ba a karbar sallanki to ina ga yanzu ga mu a cikin watan Ramadan wata mai alfarma wata mai albarka kina yin azumi kuma an ce ba a karban sallarki to ina labarin azumin nan ke ki hajiya to dan Allah yan uwa mu kokari mu je mu gyara amfanin zuwa neman ilimi kenan domin mi a je a gyara kurakurai amfanin zama irin wannan namu na mu mata mafi bantan juna wanda muka san kanmu da kanmu zamu iya ba wa kanmu shawara a har kullum malama tana faɗa wannan majalisi ne na ɗaliban neman ilimi wanda zamu yi musharaka tsakanin juna da junanmu da mu da ku mu muka ce muku kofa abu da take in akwai mai gyara cin abin da muke yi ko kuma mai kawo wa wata shawara turba da zamu go zan yi sadda sako kofa abu da take amma kun ga ya bambanci da irin zamantakewa na karatun mu da malamai maza akwai tambayar da yanzu anan za a iya mana amma ba za a iya malamai maza ba saboda yanayin ba iri ne bane akwai nauyi akwai kunya shi kansa wajen bayanin zai ji babu dadi ba kamar irin namu na mata ba to ina fata Allah subhanahu wataala ya sa dukkanin abin da muka ji yanzu mu amfani da shi mu ma mu zama an ba taurari na anguwanni na gari da gari mu aika sako domin mi a ji ai amfani da shi duka mu samu kamasho Allah ta'ala ya ba mu ladan baki dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki da mu saboda mi mun isar da sakonsa nauyin da ya dora mana ubangiji Allah ya wa rayuwarmu albarka wanda ya shigo cikin wannan masallaci mai tarin albarka domin ya ji fadar Allah ta'ala tare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina masa fata Allah subhanahu wataala ya mai da kowa gida lafiya wa'anda ba su da lafiya a cikin mu ko a gida ko a asibiti, Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya. Masu ciki a cikin mu Allah ya sauke su lafiya. Wa'anda ba su da shi suke nema idan alkhairi ne a gare su, Allah ka azurta su da shi. Idan ba alkhairi bane, Allah ka ba su haƙuri irin na Ummi na Aisha, matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yadda baka ba ta ba Ubangiji kuma ka zama ta zama ummul mu'minin baki ɗaya kafatan muka zama yayayenta. To Allah ka ba su haƙuri irin wa'annan bazawaran mu da ƴan matan mu masu neman aure, Allah ka hada su da mazaje na gari. Allah ka hada su da mazaje na gari. Allah kai wa rayuwar auren su albarka. Mu da muke tare da tsohon mazajen mu, Allah ka ba mu zaman lafiya. Allah ka ba mu ikon sauke nauyi da aka dora mana wajen zamantakewa ta rayuwar aure. Haka mazajen mu Allah ka ba su ikon sauke nauyin da Allah ta'ala ya dora musu wajen kula da rayuwar mu ta aure. Allah ka sa su ciyar da mu da halal. Ubangiji Allah ka sa su shayar da mu da halal. Allah ka ba su ikon saka mana ƴaƴaye makaranta da kuɗi na halaliya da kula da tarbiyyar mu da lafiyar mu. Ubangiji ya Allah ka yassare musu duk wani mai damuwa a cikin wannan masallaci da na sarari da na waje. Allah ka biya mata buƙatarta ya Allah. Da iyayenmu da kakanninmu da yayinmu da ƙannenmu da malamanmu wa'anda suka riga mu zuwa gidan gaskiya tun daga zamanin Annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa yau. Ubangiji Allah ka ji gansu da rahama. Allah ka gafarta musu. Allah ka gafarta musu kurakuransu da suka aikata da wanda suka sani da wanda ba su sani ba. Allah ka yi musu rahama. Ga suna magotan mu ne suna jin mu. Ubangiji Allah ka gafarta musu. Allah ka haskaka musu kabarin su. Mu kuma da muke da rayi idan samu ta zo, Allah ka samu cika da kyau da imani. Allah ka ba mu ikon aikata ababen alkhairi wanda za mu dace idan mun zo komawa gare ka mu cika da kalman nan ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu. Allah ka biya mana buƙatun mu da alkhairi. Allah ka biya mana buƙatun mu da alkhairi. Wannan kungiya ta mu mai albarka wato ni sa usuna ta kata mu local gamban da wannan abu da muke yunkurin tabbaka shi na taimakawa marayu da marasa ƙarfi. Jiya da kun gani an bude fagen a nan teburin aka fara zazzaga alkhairi da mummi a taimakawa marayu da marasa ƙarfi. Allah ta'ala ya ba mu lada ga baki daya wa'anda suke kawo wacin daga jiya har zuwa yau. Allah ka ba mu ikon sauke wannan nauyi ya Allah. Allah ka ba mu ikon sauke wannan nauyi ya Allah. Allah ka sa mu yi duk wanda ya aiko abin sa, Allah ka ba mu ikon mu isar masa da sakon sa domin mi yana son neman ladi a gare ka, yana son neman alfaru a gare ka. Shi yasa yace zai taimakawa maraya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana dukkanin wanda ya sa maraya farin ciki. Farin ciki maraya ji farin ciki. To insha Allah suna magotaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ba zai barshi a baya ba. Haka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake. Allah yana farin ciki da shi. Allah ka ƙara mana farin ciki. Wannan kungiya ta mu Ubangiji Allah ka ƙara ɗaukaka mana ita. Abinda ba mu kai mu iya ba Ubangiji Allah ka tsaya mana. Ka ƙara zama garkuwa a gare mu da wa'anda suke aikin wannan masallaci. Shugabannin kungiya, ƴan agajin musulunci, malaman masallaci, masu ɗaukan sada ababen sadarwa. Ubangiji Allah duka ka haɗa mu a cikin lada. Allah ka sa mana a mizani. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Daga gare mu ne Ubangiji Allah ya sa mu koma gida lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alaikum salam wa rahmatullah. Kusan naga lokaci ya danja, naga akwai tambayoyi da yawa ko za mu ansa duka ko za mu yi wasu. Akwai mai magana ana bin ta azumin shekara biyar kuma ba ta da ƙarfin da za ta ciyar. To zancen ciyarwa ma dama akwai wa'anda aka ce in sun sha ciyarwa suke yi, akwai wa'anda kuma in suka sha ramawa suke. To ba mu san ita a wanne ɓangaren ta sha ba. Ciyarwan tana biyowa bayan idan hukuncinki na ciyarwa ne. Idan kuma hukuncinki ba na ciyarwa ba ne, to faƙoƙin sha azumi ke ramawa zaki. Akwai wanda jinya ta sa suka sha azumi, akwai wanda tafiya ta sa ta sha azumi da dalilai masu kama da haka. A ai jinyar in kina tsammanin zaki warke, muna jira ki warke ne kawai, ba wai shi kenan sai a ce miki ki je ki ciyar ba. Ulcer ki je ta tashi, ciwon ciki, kirji, wani abin da ya kama da haka. To abin da ya dace da ke shi ne mai sai kirama lokacin da kika warke. Akwai masu aifuwa, masu bari, masu laulayin ciki ko kuma laulayin shayarwa, ire-iren hukunce-hukuncen daban-daban ne. Saboda haka dole yanzu sai kin san ma me wani irin shan azumi kika yi. Kuma Allah ya shina zan ce kamar akwai dan sakaci da yawa. Shin kina da labarin zaki dan shekara 5 din? Ba karamin sakaci bane mace ta bari wai azumi akan ta sai da shekara ta zagayo. Sai watan Rajab yazo sai kiji ana aini kan ma biya na zan yi. Ki yi kokari ki sauke nauyin da yake kanki. Yanda ake cin gado yar uwa. Ki mutu ki bar kuɗi a raba wa ƴaƴanki. Haka zaki mutu ki bar azumi in har suna son ki sai sun raba azumin ki sun biya. Shine zaman ki da Allah lafiya. Da yawa daga cikin ƴaƴan ba su ma san haka ba. Ana bin ki azumi 10, ana bin ki 9, ana bin ki 8. ƴaƴan ma ba su sani ba. Sai ki mutu ki tafi ki je ki bashi da Allah, ke kin yadda ki bashi da Allah? To bashi da mutum ma ya zaki kwashi. Ranar da ba a biya da kuɗi, ba a biya da kaya, zaki biya da ladan ayyukan ki ne, kuma ayyukan ma ina suke? Nawa ne kika shina karɓo har kika sake zaki tafi da bashi? Ni ina ganin sakaci ne a gurina. Mace ta bar azumi har wani ya dawo. In dai ba jinyar da take yin ne har shekara gudan take kwance ba, ni kuma dai na san zan ce ko aifuwa ne ko jinya ne, ba za ki ce shekara 5 din nan a kwance kike ba. Shekara 5 a kwance kike biki taso ba. Gaskiya ina ganin ba haka ba ne. Mata mu yi wa kanmu faɗa wajen ƙoƙarin mai da azumi a lokacin da Allah ya ba da lafiya bayan kasha. Mai tambaya ta gaba tana cewa yaya ake wa Allah kirari? Kirari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana da yawa, yana da faɗi. Sai dai malama suka ce akwai wasu sunayen da Allah yana so, yana so a sako su cikin yi masa kirari. Wasu suka ce sunayen sun kai 9, wasu suka ce sun kai 11. Ala ayi halin dai ya zama kin siffanto wa'annan sunayen. Sannan kafin ambatan sunayen akwai kankan da kanki ke din. Kai mai addu'ar ka ji kanka kai ba kowa bane. Kai kankantaccen bawa ne. Lokacin da kike faɗan damuwa kina kuka a ƙawarki, ya min kaza, ko a gida ko a mai gida. To ba shine dace ki hawaye a wannan lokacin ba. Sanda zaki ga Allah subhanahu wata'ala damuwarki. A wannan lokacin ne zaki kankan da kanki, ki sunkuyi da kanki, ki nuna masa cewa shi kadai ya isa da ke. Ki ambaci wasu daga cikin sunayensa masu daraja. In kina da haddar duka 99 din ma duka ki faɗe su, amma me akwai a cikin su ma zababbu. Misali kamar ya hayy ya qayyum. Akwai Allah, akwai Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kalmar Rabb aka ce baka ambatanta sau uku Allah bai kalle ka ba. Akwai Al-Ahad As-Samad. Akwai Al-Wahid. Ahad Wahid. Kun ga duk magana kusan ɗaya ce ko? Ƙara nuna Allah shi kaɗai. Allah yana so ka ƙara nuna masa shi fa shi ɗin nan shi kaɗai ne, babu wani a kusa da shi. Akwai Malikal Mulki Zul Jalal. Akwai As-Samad. Ire-iren sunayen akwai Al-Mannanu, ita ma tana ciki. Sannan kalmar ambata Allah la sharika lahu cikin lokacin addu'a tana da girma, tana da mahimmanci. والذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا من ليس كمثله شيء يا هو الذي لم يلد ولم يولد يا بديع السماوات والارض يا فاطر السماوات والارض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من ليس كمثله شيء يا مجيب الدعوات اذا دعاه يا منان يا منان كي تجنيو كلمومن da kike tunanin suna ƙara saki kushubi a zuciyarki. Akwai lokacin da idan kika fara ambatan Allah ke da kanki sai kiji sunayen su da kansu suke kawo kansu. Akwai kalmomin da daga kin fara faɗa wa Allah ko biki iya na larabcin ba. Ya Allah kai kaɗai ka halicce ni. Ubangiji kai ka ƙyage halittata tun lokacin da babu ita. Ya Allah kai kake da ikon bani lafiya a lokacin da ka jarabtin da rashin lafiya. Ubangiji kai ka azurta ni da rayi. Yanda ka bar rayi Allah kai kake da arzikin da zaka bani ci da sha. Ubangiji ba wanda ya isa ya bani idan kai baka bani ba. Ya Allah in ka so ka bani babu wanda ya isa ya hana ni. Allah kai kadai ne ake roƙonka, baka gajiya. Ubangiji bayarwanka ba ta sa dukiyarka ta yi tasgaro.
Allah da za mu haɗu daga na farko har na ƙarshe. Ka ba mu daga cikin dukiyarka ya Ubangiji, ba abin da zai kaskanta daga cikin samunka. Ba zai ƙare ba, ba zai ragu ba. Ya Allah, idan hadda zai ragu ma bai fi a saka allura cikin teku ba. Ki dinga nuna wa Allah wadatarsa wadatacciya ce, girmansa girman me ne, ɗaukakarsa ɗaukakakkiya ce, darajarsa darajacciya ce. Da gaske kike yi, babu shi a duniya, babu shi a lahira, kuma kin miƙa wuya duk abin da ya ɗora ki a kai kin yarda da shi. Allah yana son haka. Ki dinga ji a ranki cewa Allah kai kadai ne mai mun. Kina kuka, kina nuna masa damuwarki, ko ta mijinki, ko ta ɗanki, ko ta ƴarki, ko ta zamantakewa, ko ta kuncin rayuwa. Allah, na yarda da halin da nake ciki, babu wani wanda ya jaraban da shi. Ki cire wa ranki cewa kishiya ta sa miki hannu, bana kasuwarki ba ta tafiya. Matar uba ne ta mun asiri, nake yawon banza, ƙarya ne. Idan kika gaya wa Allah, shi ne mai iya jarraba ki, kin yadda ya jarrabe ki da wannan abubuwa da ya suka same ki. Allah, amma mafitar tana hannunka. Ba sai da larabci ba. ‘Yar uwa da Hausa, amma ki ƙanƙan da kanki ga Ubangijinki, ki girmama Ubangijin kuma. Ire-iren hanyoyi na addu’a wurin Allah subhanahu wa ta’ala suna da yawa. Sannan akwai kuma dalilan karɓan addu’o’in. Ki tabbatar kina kiyaye dokokin Allah. Ki tabbatar kina cin halal. Kada ke ‘yan mata ne, baki da aure, kin duka ƙiyamul lailanki kullum kina neman miji. Amma fa gari yana wayewa, za ki tafi yawon ta zubar ɗinki, ki samo dubbinki da za ki buɗe baki, saboda ke ba za ki tutuwan gida ba. Kuma ki dawo cikin dare, ki ci gaba da addu’a. A to, ai, idan Allah ma yana son ki, yanzu addu’a da kika sai ba wai abin za a baki ba, sai a kankare miki zunubanki da kike yi. Akwai hikima a wurin Allah Ta’ala. Idan kin zama mai yawan addu’a amma mai yawan kuskure, to an karɓa addu’a ta ki, amma sai a yi ta kankare miki zunubanki. Shi yasa sai kiga an yi ta jinkiri, ba a yi miki ba. Amma Allah baya karya alƙawarin cewa zai karɓa, din nan ya karɓa, da gaske ne ya karɓa. So, ire-iren wannan suna da yawa. A baki adadin? Da wata hajjiya da take tambayan zakka ko? Allah sa ta cire mana wanda duk masallacin nan za mu fitar daga cikin talauci. Adadin miliyan 100 nawa ne? Ya kamata murku. Zakan nan ta kai miliyan 12,767. Ta ji? Miliyan 12,767. Ko da yake na ji wani mai karatu, wani malami yana cewa kawai wannan ganganci ne don aiwa Allah ruwa ne. An biye dola ta hau, an daɗa ta sauka, an sauke. Ya ce wallahi duk mai miliyan ta zai ta cire ɗaya cikin 40. Shi abin da ya faɗa kenan. Ya ce kafin a samu masu fitarwa, ai so ake a daɗe ba a fitar ba. Mai miliyan ɗaya, mai miliyan biyu, mai miliyan uku, an yafe musu? Ya ce a'a, ai za a daɗe ba a cire ba. Ta ma ban san wani hadisai ya dogara da su ba, amma dai ga yanda hisabin ya zo a hukumance. Sannan ta yi magana a kan yara da uwarsu ba ta son laifinsu. Ko da a ce ɗaya daga cikin yaran tana da tunani, ta faɗa abin da ya dace, sai ya zama mata ma matsala. Gashi kuma Annabi ya gaya mana, almanu wal banun zinatul hayatid dunya. Da ɗa da dukiya, iya ƙyalƙyalin rayuwar duniya ne, ba za su amfana maka komai ba a lahira sai idan ka ɗora su akan tarbiyya ta gare. Tarbiyyar da za ta musu shi ne za su samu sun tsira ta tsira. Allah zai tambaye ki ranar alkiyama akan haƙƙin tarbiyyar ‘ya’yanki. Idan kika kasance wai har akwai wata ‘yar da ta isa da ke a gidanki, ke kika haife ta amma ita ce da sai a gidan. Ranar na faɗa wani karatu da mafi akasarin ‘ya’yan da suke da wannan sai abin da suka ce abin cika me tsakaninsu da uwar. Ta iya yiwuwa waɗansu masu rawar kai ne sun iya shigo da 2,000-3,000, ita wacce kuma ‘yar uwa ta ce talaka ba ta shigo da komai. A tana da samari 2-3, wannan ya kawo, wannan ya kawo, ke kuma mai bakin cin toshi. Sai ki fifita ta akan ‘yan uwanta. Da dama iyaye mata suna fifita soyayyar ‘ya’yansu saboda mai kwaɗayin ‘ya’yan suna da wani zarafi. Wanda kuma hakan ba daidai ba ne. Ni har kullum ina gaya iyaye, babu wani alkhairi da ‘ya za ta kawo miki. Har ya kawar da tunaninki gaban Allah subhanahu wa ta’ala. Allah zai tambaye ki akan tarbiyyar da ya ɗora miki. Allah ya ba mu ikon riƙo da tarbiyyar yara gwargwadon abin da ya samu. Allah ya dora mu akan daidai, Allah ya kawar da haratunan mu ga aikata fadin abin da ba daidai ba. Allah ya ba wa kowa ikon juya gidanta, ita kuma ta yi biyayya ga wanda take yake sama da ita. Domin ke sharadi ne akan ki yi biyayya wa mijinki, shi kuma sharadi ne a gunsa ya kyautata miki. In bai kyautata miki ba, ina jan hankalinki karki ce bari ki rama. Za ku bi babu, shi yayi hasara, ke kin yi hasara. Yi kokari ke ki saki jarabawar. Ina ga sauran tambayoyi sai gobe, naga lokaci ya tafi da yawa. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
gaki wanda ta je faddakin ta jiya a duba wanda ta san ta je faddaki da makuli na gida gashi na rakata ta da dakuna zuwa duba gashi.